haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake taduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kuma yadda wata kila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mutubo batun yanci da kalubalen da yara mata ke fuskanta a fadin duniya wanda ya hada da fiyade cin zarafin mata rashin ilimi da dai makamantan su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Mu daura ne daga inda muka tsaya
sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu ai yanzu akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce an canza su na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka kamar misali akwai wani act da Violence Against Persons Prohibition Act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma dole da an ce ai wata shirya da ta hanyar ne karo da al'adar mu saboda haka ba za a yi fatan din shi ba za su ga koda mu hukun majalisar tarayya ta yi fatan waɗannan din din irin waɗannan din din kamar Child Protection Bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da al'adu ba za a yi ba. Bas a cikin nan ya ci karo da al'adu ba za a yi ba to mutum ana ci gaba da kallon waɗannan abubuwan to ana nufin kenan ƴaƴa mata su ci gaba da rayuwa cikin halin haƙula inda al'adu marasa kyau suka bar su a ciki tun da ba wai duka al'adun namu ne marasa kyau ba amma irin waɗannan al'adun sauya haƙƙin su ne suke mai da muku ma baya kuma dole sai an tashi tsaye an nuna tun da ba addini ba ne ba duk kuma da abin da ba addini ba ne don an ajiye shi bana tunanin akwai laifi a cikin sa.
To Hajiya bari na koma gare ki a matsayinki na tsohuwar director a cigaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasa wanda mataki gwamnatoci a ƙasashen duniya ke ɗauka wajen daɗa wayar da kan al'umma akan harkokin yara mata.
Mu dai mun san tun muna yara akwai wasu al'adu da turawa waɗanda suka shugabance mu suke yi. Irin majigi ɗin nan da ake a ƙauyuka tun muna yara yanzu ba a yi. Su kuma can Turai da baza a talabishin su yi a jarida su yi a rediyo haka suke wayar da mutanensu abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da bai kamata a yi ba to yanzu mun daina yi. Harkar lafiya harkar malaman tsafta da ake nuna yara ake zuwa gida-gida a duba bandakuna da kwata da shara. Yanzu duk ba a yi. To a ƙiƙanin gaskiya sai mun koma na harkar wayar da kai a wayar da iyaye maza a wayar da iyaye mata a wayar da yara mata ingancin ilimi da su yi ƙwazo a makaranta ki zama wani abu ki samu ɗaukaka. Allah abin da yake yanda iba mace kwakwalwa haka iba namiji kwakwalwa abin da kurin za a ce mace ba za ta iya yi ba shine abin da yake na physical fitness na ƙarfi to ba dan ba za a yi ba amma dai abu na kwakwalwa na neman ilimi na zama wani abu ga ya mace ya kamata gwamnatin mu da masu sarautar mu da ciyamomin mu na local government da malaman mu duk a tashi a heba sa a yi ta wayar da kai fa shine a wayar da kan uwa mace yanda za ta janyo ƴaƴanta a jiki ta gaya musu mahimmancin ilimi ko tana da kuɗi ko ba ta da ilimi ba inda ba zai kai mace ba to amma ba ma yi to idan ana son a yi haka sai an ci gaba da wayar da kai shugabanni suna yi malamai suna yi masu unguwanni suna yi to shi ne fa za a samu cigaba amma a yanzu a dun a shiru muke akwai malamai da suke kokarin wajen wayar da kai na harkar ilimi na mace da na namiji saboda Allah ta yi wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat to amma sai ne banza da abin da ake cewa kuma su iyaye mata idan ma uwa ta fahimci cewa ita tana da ba zan ta yi karatu ta zama wani abu in ba ta samu haɗin kan mijinta ko ɗan uwanta ba to wallahi ba za a kai ko ina ba saboda haka sai an tashi ana wayar da kai ne kullum hanya mafita
to muna godiya Hajjia Malam Aliyu akasarin lokaci ana cin zarafin yara mata ta fuskan aiki ko kuma a ce akwai irin aiki da ba za su iya yi ba to me za a iya yi wajen kawo ƙarshen irin waɗannan wahalhalu da mata ke fuskanta anaka bangaren a matsayin ta na miji
to a gaskiya tunanin cewa wai akwai wani nau'in aiki da mace ba za ta yi ba ni ina tunanin wani tsohon tunani ne ko kuma wani wata tsohon falsafa ce ta wata ake mutane tun da son waye da haka idan muka duba a rayuwar da nake ciki a yanzu duk wani bangare da za a ce ga wani aiki da za a yi ko da na cigaban al'umma ne ko na neman duniya ne ko da kuwa irin aiki ne to za a ga cewa tasirin da mata suke da shi wurin kawo ci gaba a wasu lokutan ma ayyukan zarce na mata na maza
to masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Shehu Hamza Ibrahim Salamun Abo da ya hada mana sauti ni Hadiza Chali ke cewa mu kasance lafiya ma
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum musulmi barka da mai cinye kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu da kalubalen da suke fuskanta. Shirin jiwon yanci a yau ya karbi bakuncin barista Aminu Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata reshen jihar Kano da Hajjia Ummu Umaru ɗaliba kwalejin Yanku da Maduka ke Zaria a Najeriya. Tuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta bani.
To ita da wannan kungiyar ta mutu kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kama ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba kuma abinda za mu duba wannan kungiya ta sa asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara to duba ka tambaye ki malama Aisha eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa yanda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin haji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai ji kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da zaki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yanda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewa mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniya to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakin shugaban kasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci zaki ga alƙalama sun shallake hankali zaki ga anan mace bata samu ci gaba ba saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata da suke yin bari mata suna iya kasa samun daukar ciki saboda rashin ci gaban da aka samu haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotunan magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke koka kawa mata ne saboda an danne musu haƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafin su ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantan su
me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajjin umma
mazan suke irin su da ma zan ce kamar su haka suke za su su gama cikin cigaba so dole matan za ta samu yadda za ta nemi za ta kai karanci za a kwata mata cincinta ko sana'ar kina yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta ne ba amma dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana so dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abin taro ko ba sai ci ga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai ki gani maza wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna ƙoƙarin su hana amma in ta ci gaba da lallaɓa shi tana mishi magana Allah sai ɗora ta kashi ki ga ta ci nasara a wannan ɓangaren asirin ta ya rufu kuma shi ma asirin shi ya
samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an bata da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka kuma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya aje mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake haƙƙin ta ne so gaskiya idan aka duba irin matsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren dini za ki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocinan mu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan lalurar mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewa an ba su abin da yake na haƙƙin su so a wannan bangaren gaskiya zamu iya cewa da saura ba za a ce an samu ci gaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyan mu na rayuwa maza zamu ci har yanzu gaskiya muna baya
matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau yaya lamarin yake barista
duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata
a zamantakewar su wanda kuma da aka barke diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajen su so gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana zamu ga cewa gaskiya yanayin ya baci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da ƴaƴanta da irin waɗannan makamancin abubuwa
Hajiya Umma
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai ba shi idan bukatun shi zai sa ta shiga hali da wasu kan irin waɗannan mutane saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu ko kuma ta je ta ci bashi kila abinci ne ko kila sutura ne mace na bukatar ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bukata za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta samu irin aiki ba ne aka kawo ɗan dai gaya mata kawai akwai aiki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da take sai ta rito ga hanyar sauki na kawai in je kin ga a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba
na wannan makon
yawan sace mata da mahara ƴan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara kazanta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi musu na fadan inda radidi kullum bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma ga ban tausayi matan sun ce sun daure ne sai mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin kare himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare ƴan baya su kam sun bar wa Allah komai ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su
suka sai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mu wulakanci idan wani na kallon wani sai ya zo ya abinda ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi ba kuɗin an so mu sai dai suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma sai an baka kashi a wuce ni kaina ta yi aban iyaye da akai ta asibiti aka zo magungunan akai ta yi
ita kawai wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne
sai mu dauka ta harko sai da kai kwana 11 sai da aka kudi aka hanso kuma sun mamu fade ne sosai tunda ba kato ɗaya da mu ba bi ba dawowa ta bi suka zo suka hale baban mu ya kare ga kafa kuma sai ko mu dauka mu sun dauke mu sun mamu fade dan sai ji ba mu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka mu magani mu koma gida muka yi jinya
shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta kware wajen yi musu hukuba da banbaki don kawo musu da hankali daga wancan mummunan al'amari da ya faru da su.
Tun mutum da ma ba ta taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zama mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoronta shine su waye suke dauka yaya suke wasu irin mutane su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu idan baka san shi ba ya yake ne yake sannan ya zo ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacin su wasu har sukan yi dan karaman hauka.
Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara dadin ji. Shin me ya fi dacewa ga dangi su yi masu?
A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida, babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su, daga iyayensu da ƴan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kawo mutum duk abin da yake so ka bashi ba, a'a, soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya. Amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan
ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata, ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kadan yana neman kai ne dan ya rabu da ita, da kuma dauke masa hankali daga wancan lalura ko
kwarai da gaske. To kafin ma wannan, mu abinda muka so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors, muka so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su, saboda akwai abinda ba za su iya fada ma dangin su ba, saboda akwai nauyi, akwai kunya. Amma idan suka zo wani guri waɗanda ba wannan dangantakar na jin nauyi, za su fito su faɗa. Saboda yanzu misali, yanda ka faɗa watan mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya, kuma kowa zai yi sarrafa shi, dole sai kaji yaya aka tafiyar da nata. To kaga sai wanda ta sake da shi, sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya. To mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sace, da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su cigaba da kasancewa irin wancan, ga dalilin da yasa wancan ya kasance a haka, wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba zai iya ba, saboda ba aikin shi bane.
A takaice, menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kaman mutumin kyama haka da shawaran su?
To shawaran da zan ba iyaye shine, akwai sirri a kowane addini, sirri yana da mahimmanci. Idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura, aka zo aka samu irin wannan matsalan, idan so samu ne, kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke, ba zai waye zama da cewa miji ne daga wani gari, kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labari, yana da haƙƙi ya sani ba shi da haƙƙi, saboda zai iya zama cutuwa a wurin ƴaƴanku. So ƴaƴanku kuma duka ku yi musu nasiha da za ku zama family tsintsiya ɗaya bakin ku ɗaya, kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce, saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba, sharri zai zama, in ba a yi wasa ma auren zai lalace. Tunda ita yarinya da wuya ta faɗa, so su ma kada su faɗa kafin a aure ta, kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane, da aka sani in so samu ne ta je wani gari ma can ne nisa ta yi aure, inda babu ma wanda ya santa, komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali.
To haka ma kaman sir kai ma duka da wannan magana nake ga zai yi masa tasiri ko?
Kwarai da gaske, saboda idan sir kai suka sani yau da gobe ake gudu, wani zai ga kaman ba wani abu bane, musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata. In ka lura ko a labari ne, yanzu misali ni nace ina da jin tsoron kenkeso, idan a turai ne duk yanda za a yi kan a hadu da kenkeso, ƴan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in ganshi, dan asan hankali na na tashi. Amma mu a bakaki, to duk inda za a yi wata ta zo da kenkeso ta wurga dan ta ga ya zan yi, idan ta wurgo shi za ta yi. To wannan dalilin yasa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin, saboda idan aka faɗa surkanta sai sun tsangwame ta.
Hajiya Khadija Sa'ad, babban jami'ar nazarin halayyar ɗan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lani Abdullahi ta ji bi lamarin ne ta fuskoki da dama.
Bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure, aka zo aka sako ta ta dawo, a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba. Wannan ma abun tausayi ne, saboda haka mazaje su yi haƙuri, su san cewa Allah ne ya kawo, kuma su iyayenmu da suke tare da mu, ya kamata shi mijin a kira shi, a yi mishi magana, a yi mishi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta. Saboda haka gwamnati ce ya kamata su miƙe tsaye, su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa, a kwashe su. Idan aka kwashe su, a yi musu hukuncin da ya kamata. Amma in ba a yi masu komi ko ba a kama su, ka gani su ma ba za su san cewa abin da suna yi ba abu mai kyau ba ne. Kuma manyan mutanenmu, iyayenmu, dattawa a cikin gari, irin wannan ya samu mace na aure, don Allah da Annabi su miƙe tsaye su yi ma mijin nasiha inda ya kamata so da su ba zai ce dole sai ya sake ta ba saboda haka gwamnatin musulmi ke tsaye akan maganar masu kidnapping din nan
kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa da takwaransu na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad dukkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido kuma da zaren irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jami'an tsaro dan a bi sawu akan kare kafin su shige dawa Sanisha Abmalin Fashi murayen Amurka daga Katsina a Najeriya
sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
To zamu fara ne da sakon Dr. Injiniya Megero makerin Kwantagora wanda yake salam BOA Hausa rashin tsaro sai kara karuwa yake a jihar Niger a ce da daddare masu garkuwa da mutane sun karya ma wani dan sa kai makoci na kafa da fatan Allah ka muna dauki amin salam BOA Hausa muna ce sabon sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli munna karban sandar mulki bayan wanke shi da kosu tayi da fatan Allah ya taya ruku da karshe muke fatan sarkin zai amfani da wannan damar wajen hada kan al'ummar Zazzau da ma Kaduna baki daya sai sakon Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria wacce tace salam BOA Hausa Allah ji kasuwan shugaban kasar Mali Amadu Timani Ture na kira ga sauran shugabannin da ke rike da madafin ikon kasashen su su dauki mutuwar Amadu Timani Ture a matsayin wani babban gargadi a gare su sai kuma sakon Abubakar Kawo Girgin wanda yace salam BOA Hausa hakika amfani da kalaman batsa da wasu masu tallan magungunan gargajiya ke ko kadan bai dace ba kuma abu ne da dade yana ciwa mutane tuwa kware a arewacin Najeriya saboda haka muna goyon baya kama duk wasu masu yin kalaman batsa a tallan magungunan su assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bani dama a yau in kira ga waɗanda gwamnati ta dora ma alhakin raba tallafi ga ƴan Najeriya da su ji tsoron Allah wajen rubuta sunayen waɗanda za a ba tallafin domin yanzu haka masu uwa a gindin murhu ne kadai suke samun shiga cikin shirin domin wallahi wasu ma ba su san ana yi ba musamman mutanen ƙauye waɗanda su suka fi kowa shiga matsala sako daga Lawisa Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina a ƙarshe sai sakon Usman Shiti Mahuta wanda ya ce samar da rigakafin cutar corona wani abun farin ciki ne da tsallan murna ganin irin yadda cutar ta gigi ta al'ummar duniya baki daya da fatan Allah ya sa wannan rigakafi za a samar da ita a kowace kasa kamar yadda shugaba Buhari ya kira
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.